على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أعمى تسوراره بركة مدى ونن يمتي نرى نر عشرين قوات رمضان hijira na da shekara 1447 ci gaba da karatunmu na tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda muka saba wanda ake gabatar da shi daga nan masallacin Jibis bakin kasuwa Damba a karatunmu na jiya mun tsaya suratul a'raf kan aya ta 159 fadin Allah madaukakin sarki wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu ubangiji yace a cikin mutanen annabi Musa akwai wata al'umma suna shiryuwa da gaskiya ko suna shiryarwa da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da ita suke yin adalci wanda mun fassara wannan aya a karatunmu na jiya za mu tashi aya ta gaba a ita ce fadin Allah madaukakin sarki wa qatta'anahum ithnatay 10 asbaban umama wannan kuma shine zai zama karatuna 19 cikin wannan wata mai albarka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya datar da mu na'am ubangiji subhanahu wata'ala na cewa
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسبابا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبثقت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
نعم ونجي سبحانه وتعالى yana ba mu labari game da ƴan banu Isra'ila da irin ni'imomi da ya musu da kuma yadda take katobara ubangiji ya ce wa qatta'anahum ithnatay 'asharata asbaban umama muka karkasa su suka zama asbaban jikoki umaman al'ummomi daban-daban ya zama al'umma 12 ubangiji subhanahu wata'ala ya kasa ƴan bani Isra'ila gida 12 wannan karkasawa da Allah yi ya tsitsinka su ya rarraba su rabawa ce ta ni'ima ba ta azaba ba dan raba mutane a karkasa su a yayyanka su yanki-yanki jama'a akwai azaba akwai ni'ima kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya babu labari game da wata al'umma ita ce Saba'i ubangiji subhanahu wata'ala ya musu ni'imomi kala-kala wanda daga ciki akwai ni'imar kayan itace ƴaƴan marmari kayan marmari amma suka kafirce mu Allah madaukakin sarki Allah ce wa mazzaqanahum kullam mazzaqi muka karkasa su karkasawa bi ma'ana aka tsitsinka su suka rarrabu wancan suka yi can, wancan suka yi can, wancan suka yi can. To wannan rabawa ce ta azaba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa hal yanzuruna, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa hal yanzuruna illa hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'd ayati rabbika yawma ya'ti ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan qul intabiru inna muntabirun. Sai ayar gaba, mai ayar gaba? Innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an, ba wannan ayar ba. Ubangiji ya ce qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaykum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhika ba'sakum ba'sa ba'd. Ubangiji ya ce shine mai iko ya aiko muku azaba ko kuma ya karkasa ku ku zama jama'a jama'a kungiya kungiya sai ya zama wannan yana dantsana ma wannan azaba. Kun ga wannan ita ma al'umma ce da aka karkasa ta kenan, ko Allah ya mana barazanan cewa idan ba mu yi imani ba to zai karkasa mu ya zama kowa suna cin gashin kansu. To amma su ƴan banu Isra'ila karkasa su da aka yi sai zama ni'ima ce ba azaba ba, saboda Annabi Musa alaihi salam shi roƙon Allah sarki da baki wani wanda kaman mulki ne, wanda in mulki na chat kenan zamu ce ko akwai ƙasa guda ko al'umma guda a cikin al'ummar, a kowace al'umma an karkasa ta kaman state da muke da su suna da shugabanni. Haka Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya bashi wannan hikima na karkasa su. Wasu malamai suka ce akan zaɓi mutum dubu, a cikin wannan mutum dubu za a ware su gefe sai a ce wannan al'umma ce guda, za a ba da shugaba. Wannan mutum dubun duk mutum ɗari suna da jagora a cikin mutum dubu, mutum goma suna da jagora a cikin mutum ɗari. Kaga kaman kansila kenan ko mai mutum goma, mutum ɗari kaman a ce chairman, mai kula da mutum dubu kamar gwamna. Shi kuma Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne shugaba na gaba ɗaya. Haka aka tsara musu tsari na mulki wanda hakan sai zama ni'ima a gare su, kamar yadda a yanzu idan aka karkasa aka fitar da sabbin local government, ci gaba ne ko ci baya? Ci gaba ne. Da aka fitar da sabbin masarautu, ci gaba ne ko ci baya? Ci gaba ne. Mun gane ko wannan ni'ima ce. To amma akwai lokacin da zaka ga an samu karkasuwar amma kuma ba ci gaba bane, sai zama azaba. Idan ya zama na wannan zai yaki wancan, wancan zai yaki wancan, to wannan sai zama azaba, ba zai zama ni'ima daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba. To wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya yi ma 'yan banu Isra'ila ya karkasa su gida goma sha biyu. Wannan karkasuwa ya samu asali daga 'ya'yan Annabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Annabi Ya'qub yana da 'ya'ya goma sha biyu, wanda cikinsu akwai wa Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, akwai ƙaninsa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya, da kuma sauran mutum goma wanda ba sa uwa ɗaya uba ɗaya. To waɗannan su ne suka haifi ƴaƴaye a zuriyarsu, zuriyar ƴaƴan Annabi Ya'qub. A nan aka yi ta samun waɗannan karkasuwa na 'yan banu Isra'ila gida goma sha biyu. Su ne asbab, jam'u sibti. Sib shi ne ɗanɗa, ƴaƴan ɗan Annabi Ishaq. Annabi Ishaq shi ne Isra'il, haka ne ko? Ko Annabi Ya'qub? Annabi Ya'qub shi ne Isra'il. To ƴaƴansa guda goma sha biyu sun haifi ƴaƴaye. To a zuriyarsu din aka fitar da waɗannan mutane 15 sune jikokin Annabi Ishaq alaihi salatu wassalam wallahu ta'ala a'lam. To Allah madaukakin sarki haka ya karkasa su wa auhayna ila Musa idhistaqahu qaumuhu an idrib bi afsakal hajar. Muka yi wahayi a Annabi Musa lokacin da mutanansa suka roki ruwa, sai muka masa wahayi muka ce ya bigi dutse da sandansa. Fambajasat min husnata ashrata aina, sai aka samu wato idaniya 12 na ruwa ta kulla daga jikin dutse. Qad alima kullu unasin mashrabahu, kowace al'umma ta san yadda za ta je ta sha ruwa. Haka suka kasu yanki 12 da Allah madaukakin sarki ya tsintsinka su ko ina suka kama gurin da za su sha ruwa ba tare da an samu cinkoso ba. Wannan roƙon ruwa da ya faru ne a lokacin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ma 'yan banu Isra'ila su shiga wata ƙasa mai tsarki da Allah maɗaukakin sarki wajabta musu. Suka yi taurin kai suka ce lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, ba za mu taɓa shiga ƙasar ba, matuƙar mutanen ƙasar suna ciki, don haka ka tafi da kai da Ubangiji ku yi yaƙi, mu muna nan a nan a zaune. Sai Allah ya zaunar da su, suka kasa gaba suka kasa baya. Idan suka kama hanya suna tafiya, dare ya yi suka zauna suka kwana washe gari, sai su gansu a yanda suke. Kun ga inna hakuna ƙa'irin ta tabbata. Sun yi taurin kai Allah maɗaukakin sarki musu azaba da irin taurin kan da suka yi. Haka suka yi ta wannan, Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu shiga ƙasar Palestine 40. Suna cikin ƙiwa, suna cikin ɓatan kai. To sun rasa ruwa a wannan ɓatan kan, ana cikin musu azaba. Shine suka zo suka nemi Annabi Musa ya roƙa musu Allah ya ba su ruwa. Shine Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah subhanahu wata'ala a ba su ruwa. Wannan ba ruwa bane na sama da za a yi shuka da shi, ruwa ne wanda za a sha ana amfani da shi. Shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ma Annabi Musa ya bigi wani dutse. Wallahu a'lam wani irin dutse ne, Allah shi ya san wani irin dutse ne. Duk da akwai waɗanda suke ƙoƙarin su ce dutse kaza ne, amma dai ba wani takamamman dalili ingantacce da ya tabbatar da kalar dutse ko kuma sunan dutse. Ya bigi dutse ya fitar da idaniya ruwa guda 12. A ƙarƙashin wannan aya malamai suka wato ciro mashru'iyyatul listisqa, neman ruwa, roƙon ruwa. Ana iya zuwa gurin mutumin ƙwarai wanda ake kyautata masa zato a ce wane ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa, kamar yadda aka roƙi Annabi Musa ya roƙi Allah ya ba da ruwa. Mun gane ko? Aka je gurin Annabi Musa aka ce ya Musa ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa, shi ne ma'ana istisqahu qaumuhu, mutanensa suka nemi ruwa, wato suka nemi roƙon ruwa ta wajensa ya roƙa musu Allah ruwa. Akan zo gurin manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya roƙi ruwa a zamaninsa, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Anas bin Malik muttafaqun alai. Manzon Allah yana cikin khutba ranar Juma'a, sai wani mutumi ya shigo ta wata kofa daga cikin kofofin masallaci ya ce ya manzon Allah, shukoki sun bushe sun halaka, dabbobi sun halaka, mutane sun jin yunwa, dukiya ta lalace, an yi asara, ka roƙa mana Allah ya ba mu ruwa. Manzon Allah ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah, aka ba da ruwan sama sati guda ana ruwa. Wani sati ya dawo wannan mutumi ko wani daban ya sake shigowa ta wannan ƙofa ya ce ya manzon Allah, a roƙa mana Allah a ɗan taƙaita mana ruwa. Manzon Allah ya yi addu'a, aka taƙaita ruwan sama. Kun ga wannan ana ne? ana zuwa gurin wani mutumi a ce ka mana addu'a Allah ba mu ruwa amma ba mutumin za a roƙa ba Allah ne mai ba da ruwa bayan rasuwar manzon Allah tsira da aminci Allah sabata a gare shi sayyidina Umar yace idan muka rasa ruwa mukan je gurin manzon Allah roƙa mana Allah yanzu ba manzon Allah bari mu je gurin baffansa Abbas ya roƙa mana Allah a ba mu ruwa sai su je gurin sayyidina Abbas ya roƙi Allah subhanahu wata'ala a ba da ruwan sama kuma sai yayi addu'a kuma sai kaga Allah ba da ruwan sama to wannan sun yi addu'a Allah ba su ruwa ruwan ƙasa ba na sama ba kenan roƙon ruwa ba sai ruwan sama ba mun gane ko kowane irin ruwa ana iya roƙonsa mutanen da suke bakin kogi suke gabar kogi suna noman rani suna kama kifi idan kogi ya kafe babu ruwa za a yi addu'a a roƙi Allah ala sa ruwan kogi yazo mun gane ko mutane ba su da ruwa da ake sha na rijiya ana iya roƙon Allah Allah ya ba mu ruwa ala samu samu ruwa a wannan wajen wannan duka babu laifi ana iya roƙon Allah ruwa da za a yi amfani da shi kowane iri ko na sama ko na kogi ko ruwa na rijiya wallahu ta'ala a'lam Ubangiji yace kad alima kullu unasin mashrabuhum kowanne al'umma sun san yadda za su je su sha ruwa saboda kada a yi cunkoso kar a yi fada kowa ya je ya kama nasa idanun ruwan suka sha ruwa babu fada babu cunkoso cikin zaman lafiya wannan ni'ima ce daga Allah kuma ya musu ni'imar a lokacin da ake musu ukuba mun gane ko na'am wannan yake nuna mana mutumin da aka tsare shi ake masa ukuba to za a masa ukuba yadda ya dace in iya tsare wanda ba a so ya fito ya yawo to babu laifi a samu masa abinci ya ci ya ci abinci ya sha ruwa amma yana tsare a waje daya mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam duk da akwai ukubar da shugaba idan ya ga dama zai iya yin ta ta yunwa din ko ta kishi ruwa a hana mutum abinci a hana shi ruwan sha domin a masa ukuba yadda ya ga maslaha ta wannan ukuba din da kuma laifin da mutum yayi ubangiji ya ce wa zallanna alaihimul ghamama kuma muka sa girgije gajimare ya musu inuwa wa anzalna alaihimul manna wassalwa muka saukar musu da mannu wassalwa wannan shi ma a wannan lokaci ne da suke cikin imuwa suna cikin imuwar amma sai Allah ya musu wata ni'ima shekara 40 babu gidan da za su zauna sai dai aje a dawo aje a dawo babu gonakin da za a yi noma ba komai to sai Allah ya musu ni'ima sai ya saukar musu da almannu malamai sun yi maganganu a kai wasu suka ce ruwa ne mai zaki wasu suka ce zuma ne wasu suka ce karo ne mai zaki wallahu ta'ala alam ma'ana dai abu ne mai zaki da ake sha shine alman as-salwa wani nau'i ne na tsuntsu shi ma an yi ta kokari a faɗi kalar tsuntsun shi ma dai ma'ana nama ne na tsuntsu da Allah madaukakin sarki yake saukar mu yan bani Isra'ila za a sha wannan mando mai zaki ko zuma mai zaki kuma za a ci wannan naman tsuntsu mai daɗi mun gane ko sun koka rana shine sai Allah ya sa gajimare yana tafiya na musulma kun ga wannan ai sun zama yan gata ga su a cikin inuwa ana shan iska mai daɗi babu bugun rana zaka sha zaka ci zaka sha zuma zaka ci nama shekara 40 kaga wannan za su tashi kaman ba waɗanda aka musu horo ba wannan ni'ima ce ta musamman da Allah madaukakin sarki ya musu amma dai suna cikin dimuwa mun gane ko Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci mai daɗi daga abin da muka arzuta ku Allah ya ba su dama ce su ci su sha daga abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta su amma suka bijire mu Allah madaukakin sarki daga baya wa ma zalamuna basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimun sun kasance suna cuta da kan kawai. Wannan wasu wani bangare na ni'ima da Allah ya musu kenan. Ni'ima ta gaba da Allah ya musu shine Allah ce wa iz qila lahum uskunu hadhihi alqaryata.
وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
نعم.
فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
نعم. وإذ قيل لهم كما كتنا يايين دعاك تيمسو يهودا ومتانا النبي موسى عليه الصلاة والسلام اسكنوا هذه القرية ku shiga wannan alƙarya ku zauna a cikin ta. Wa kulu min haythu shi'tum, minha haythu shi'tum, ku ci a cikin wannan alƙarya duk abin da kuka so kuka ga dama. Wa qulu hibbatun, ku ce hibbatun. Wa dakhulul baba, ku shiga ta kofar garin sujjadan, kuna masu sujada. Naghfir lakum khati'atikum, za mu gafarta muku kurakuranku. Sanazidul muhsinin, kuma za mu yi ƙari a waɗanda suka kyautata bayan gafara. Amma fa baddala allazina zalamu qawlan minhum qawlan, sai azzalimai daga cikinsu suka canja magana. Ghayra allazi qila lahum, ba irin wanda aka faɗa musu ba. Fa arsalna alaihim rijzan minas sama'i, muka saukar musu da azaba daga sama. Bima kanu yazlimun, saboda zalunci da suke yi. Wannan wata ni'ima ce ta biyu ko ta gaba da Allah ya yi ma 'yan bani Isra'ila. Suna cikin wannan ɗimuwa da shekara 40 ta wuce, sai aka ba su dama aka ceto su shiga garin ba tare da an yi yaƙi ba. Yaƙin suka wasa, ba sa so. Su ba za su iya yaƙi ba, saboda mutane ne kangararru a garin. Ba sa so a yi fito na fito. Sai Allah ya musu azaba ta ɗimuwa shekara 40. Ya musu ni'ima a ɗimuwar, suka samu ruwan sha, suka samu almannu wassalwa, suka ci suka sha suka ƙoshi, suka yi ƙiba suka yi kyau. Shekara 40 ta wuce, sai aka ce to an janye batun yaƙi, ku shiga alƙaryar cikin ruwan sanyi. Mun gane ko? Aka ce musu uskunu, ku zauna. As-sukun yana da bambanci da al-maksu. In aka ce maksu shine mutum ya zauna, amma in aka ce sakana, zama ne tare da aminci. Mun gane ko? Ba wani fargaba, ku zauna lafiya lafiya. Wannan umarni ne na Allah Maɗaukakin Sarki da ya musu tunda, amma sai suka ƙi. Idan za ku shiga garin, ku shiga kuna masu sujada. Wasu ka ce ma'ana kuna masu ruku'u. Ku sunkuyar da kanku, kuna nuna ƙasƙancinku ga Allah subhanahu wa ta'ala, sanda za ku shiga. Wasu daga cikin malamai suka ce ƙofar da aka ce su shiga ta cikinta, ƙofa ce gajeriya. Idan mutum zai shiga ma dole sai ya sunkuya. Mun gane ko? Da haka da suka so shiga ta wannan ƙofa ɗin, tunda an ce su sunkuya kamar masu ruku'u, to da suka zo sai suka canja, kamar yadda za mu karanta ayar gaba. Allah ya ce idan za ku shiga, ku ce hibbatun, ma'ana hibba daga habba ya hukku, hubbat khabayahu, an kankare masa zunubansa. Kalman nan ita ake so ta faɗa, in ji wasu malamai aka ce ita ake so a ce hibbatun. Mun gane ko? Gafarar zunubi abinda ake so su faɗa kenan, sai Allah ya gafarta musu zunubansu. Wasu ka ce ana so su faɗi duk wata kalma wacce take nufin neman gafara. Mun gane ko? A nan malamai suka tattauna suka ce, wanda suka ce ana nufin su faɗi wannan kalma, suka ce ibada ce ta musamman za su yi. Ita kuma su kuma lafuzan ibada ba a canja su duk wani lafazi da aka ruwaito aka ce na ibada ne to ba a yi da canja ba kaman kiran sallah ibada ne kiran sallah akwai canji babu canji haka aka ruwaito shi tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yanzu yadda ake din nan haka ake yin sa in an zo ana sallah lafuza da ake fada a sallah akwai canji Allahu akbar haka ake fada yanzu in ka ce Allahu a'zam shi ma Allah mai girma ne ko amma bai yi ba saboda ba ma'anar ake so ka fada ba lafazin ake so ka fada ko ka ce Allahu ajal bai yi ba mun gane ko haka ne Allahu ajal amma ba haka aka ce ka fada a sallah ba akbar aka ce kake to wannan malamai suka ce in dai abu ya shafi ibada to shi lafazin ta tauqifi ne haka yadda aka ruwaito haka zaka fade shi ba a bukatun canji to haka ƴan banu Isra'ila aka ce su fada wadakhulul baba sujjada ku shiga ta kofar garin kuna masu sujjada muka ce sujjada ko kuma ruku'u naghfir lakum khatayakum in kuka haka zamu gafarta muku zunubanku gaba daya wa sanazidul muhsinin kuma zamu kara wa masu kyautatawa فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا sai azzaliman cikin su suka canja kaulan magana maimakon su ce hibbatun sai suka ce hinbatu me bambanci nunun amma idan ka dauki yawan harufan duk daya ne mun gane ko wannan hib haun taun daun sai taun hin haun nunun ko baun taun duka harufan harfi guda hudu ne amma saboda iskanci da ƴan bani Isra'ila sai suka canja da wata kalma maimakon su faɗa abin da Allah ya faɗa musu saboda kangarewar su su ce hibbatun din ba za su faɗa ba sai da suka ce hinbatu maimakon ce hinbatu a shine fa badala alladhina zalam sannan maimakon su shiga suna masu ruku'u suna sunkuye an musu gata ma kofar da za su shiga ba mantuwa dole sai ka tsukiya amma sai suka tsuguna suka shiga suna jagindi manzo Allah ce sai fadakalu ala attaqihim yashafu suka shiga ta kan tuwan duwawun su suna jagindi haka suka shiga wannan kofar gari dan Allah da a shiga da jagindi da a shiga da ruku'u wanne yafi sauki mun gane ko wannan yana nuna mana ɗan iskan mutane ne mun gane ko haka suke tinda to shi yasa Allah madaukakin sarki ya haramta musu shiga garin ko ya haramta musu jin dadi har yanzu farko ubangiji ya uskumu ku shiga ku nutsu ku zauna a garin har yanzu ba su samu dama su mamaye kasar Palestine kuma su zauna suna cikin nutsuwa ba kuma ba za su taba samu su zauna a gurin suna cikin nutsuwa ba ko yace ko da sun samu dama sun zauna to babu nutsuwa saboda me ba su bi matakan nutsuwan mutun da mun gane ko wannan laifin waya ja musu iyayen su kakannin su da dan haka kenan jini yana naso tsatsan su ne su waɗannan ne yanzu tsatsan na da ne to amma abin ya shafe su saboda abin da iyayen su suka aikata mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ya saukar musu azaba daga sama Allah madaukakin sarki shi ya san irin azabar da ya saukar musu wallahi ta'ala ala na'am ubangiji yace was'alhum 'anil qaryah
was'alhum 'anil qaryati allati qalat habratal bahri id ya'duna fis sabti iftatihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون
نعم ubangiji yace was alhum ka tambaye su su yahudawa da suke zamani da kai ya annabi muhammad ani alqaryati allati kanat hadirat albahr game da wata alqarya wacce take gabar kogi garin yana kusa da kogi if ya'duna fi sabat sun kasance suna ta'addanci ranar asabar ista'tihim hitanuhum yawma sabtihim, kifi yana zuwa musu ranan asaba shurra'an da yawa, wa yawma la yasbitun, ranan da ba asabat ba kuma, la ta'tihim, kifin baya zuwa musu kamar yadda yake zuwa ranan asaba. Kazalika nabluhum, kamar haka muke jarraba su, jarraban su, bima kanu yafsukun, game da abin da suke aikatawa. Wannan wata alƙarya ce da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce manzansa ya tambaye Yahudawa, ya ce was'alhum. Kalman sa'ala idan ta zo fi'ili mubari'i, fi'il amri a cikin Alƙur'ani tana zuwa nau'i biyu, ko a ce sal, ko a ce is'al. Duk yanda kaga an ce is'al, to magana ce a tsakiyar magana, tambaya ce da ta zo tsakiyar magana. Yanda kaga an ce sal, to tambaya ce mustaqil. Sal ta zo a guri biyu, sal bani Isra'ila, kam atainahum min ayatin bayyina, ka tambayi ƴan bani Isra'ila aya nawa muka kawo musu, muka ba su bayyananu. Ubangiji ya ce salhum ayyuhum bizalika za'im, waɗannan su ne suka zo da sal ba tare da amsa alhamza ba. Sauran kuma sun zo da is'al. Was'al bani Isra'ila iz ja'ahum Musa, mun gane ko was'alhum anil qaryati allati was'alu Allah min fadlihi, da sauran lafuza irin waɗannan duka suna zuwa da alhamza a cikin su, duka ma'anan su tambaya. To Ubangiji ya ce a tambayi wannan alƙarya, a tambaye su game da wannan alƙarya. Allah ya bamu labari game da wannan alƙarya, ya ce walaqad alimtum allazina atadaw fi sabati, ku Yahudawan zamani kun san waɗanda suka yi ta'addanci ranan asabar. Fa qulna lahum, muka ce musu kunu iradatan, ku zama wato birrai khasi'in, kaskantattu. Wannan alƙarya Allah ya jarrabu mutanen garin, suna bakin kogi sai aka ce an haramta musu su ranan asabar, saboda asabar a gurin larabawa Yahudawa rana ce mai girma, kamar juma'a ce, mun gane ko, a wajen musulmai. Amma sai dai su ba su dace ba da samun asabar din, to suna girmama ranan asabar sosai. Sai aka ce to kar ku na zuwa su ranan asabar, ku zauna kawai ku yi ibada. Wanda musulmai da aka zo aka sassauta musu, wannan yana daga cikin waybau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi, annabi Muhammad da yazo ya sauke nauyi da takunkumi da ke kan musulmai. Babu takunkumi, babu nauyi, su ranar ibada, ibada za a je ayi, babu buta neman kuɗi. Da haka aka haramta musu su a waɗannan mutane. Mu kuma ranar juma'a fa ana tsakiyar kasuwancin, sai aka ce in kun ji an kwalla kiran sallah to a bar kasuwanci. Kun ga wannan yana nuna mana za a yi kasuwanci ranar juma'a tun daga safiya har zuwa azhar. Iya lokacin kawai aka ce fa ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi, sai aka ce wazarul bai'a. Idan kuka ji an kwalla kiran sallah ran juma'a, ai gaggawa a bar kasuwanci, a taho masallaci, a zo gurin ambaton Allah. Kun ga kenan ayar ta nuna mana tun daga safiya har zuwa lokacin kiran sallar juma'a, san da liman yazo zai shiga masallaci, an baka dama za ka yi ta kasuwancinka. Sannan da aka gama sallah, sai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. In aka gama sallar juma'a, ku watsu a doran kasa, a tafi kasuwanni. Mun gane ko, a je kasuwanni, a je ai kasuwanci, a nemi falalar Allah madaukakin sarki, a ambaci Allah madaukakin sarki ambato mai yawa. Kenan iya lokacin da zaka yi sallar ne aka ce kawai ka rufe shago ka zo masallaci ai sallah, daga an yi kuma ka je ka ci gaba da neman kuɗinka. To wannan ni'ima ce da Allah ya yi wa al'ummar annabi Muhammad, amma su an musu wannan takunkumi. To da aka musu takunkumi, sai Allah ya ce bari in jarrabe ku. Ranan asabar din sai a ga kifaye da yawa, ga su nan a saman kogi, za ka zo ka kama ba matsala. Sai suka ce a to bari mu yi dabara. Ran juma'a da dare sai su zo, sai su saka koma kali, mun gane ko, da duk wani abu da ake kama kifi
azo a kakkafa su a cikin kogi. Asabar da safe su ta shiga su ta shiga su ta shiga. Ranar Lahadi da safe sai azo sai a ɗebi kifaye da yawa. An yi ma Allah me dabara. In ga ku Allah ba a masa dabara. Allah da yake ashi zaka yi dabara? Allah madaukakin saki shine sai ya musu azaba. Allah ce hakan nan muke jarrabar su saboda fatanci da suke aikatawa. Na'am, Ubangiji yake wa iz qalat ta'ifatun minhum
wa iz qalat ummatun minhum limata'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adaban shadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
Na'am, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bamu labari game da abin da ya faru a wancan lokaci ga waɗannan mutane da aka hana su su suka yi dabara suka je suke su. Allah ya ce wa iz qalat ummatun minhum limata'izuna qauman Allahu muhlikuhum. Wasu al'umma, wasu jama'a suka zo sai suke ce ma waɗansu, me yasa kuke wa'azi a mutanen da Allah zai halakar da su? Kenan wannan al'umma ba dukanta bane ta yi taurin kai, sun kafa gida uku. Kashi na farko matawan ke masu da dokokin Allah maɗaukakin sarki, masu bin dokokin Allah. Kashi na uku suma masu bin dokokin Allah amma ba sa wa'azi. Don haka sai suka zo suka san masu wa'azi suka ce, ya za ku zo kuna wa'azi a kan da Allah zai halakar da su? Sun san abin da suke halaka ne, kawai ku kyale su halakakkun mutane ne ba sai kun musu wa'azi ba. Aw mu'adzibuhum azaban shadida, ko kuma in Allah bai halakar da su ba ma to Allah zai musu azaba, azaba mai raɗaɗin gaske mai tsanani. Qalu, sai waɗannan masu wa'azi suka ce ma'azirata, suka ce mun aikata haka ne domin ya zama uzuri, ya zama ma'aziratan masdar ne. Mun gane ko? Mun yi haka ne don ya zama uzuri. Ko kuma qalu ma'aziratan, sai suka faɗi wata kalma a matsayin uzuri. Mun gane ko? Zai zama ma'aziratan ɗin nan maf'ulin bihi ne, amma wasu kalmomi ne suka faɗa shi ne uzurinsu. Akwai malamai da suke cewa qalu ma'aziratu, suka ce ma'aziratu, kamar Imam Sufi da wasu suna karanta ma'aziratu. Sai suka ce a'a, hakan da muke wa'azi ne. Mun gane ko? Zai zama khabar kenan, ila rabbikum, zuwa ga Ubangiji. Wala'allahum yattaqun, da tsammanin za su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. In mutane suna barna, a zo a musu wa'azi. In aka musu wa'azi, to ko kun fita ba ku da laifi a gurin Allah maɗaukakin sarki. Kuma in aka yi sa'a a dalilin wa'azin, za a ji tsoron Allah, a dawo a bar laifi, rashin jini, rashin tsagawa. Mun gane ko? Yawwa. Falamma nasu, da suka manta ma zukkiru bihi, abinda aka musu wa'azi da shi, su masu su, an jaina allazina yanhauna anis su'i, sai muka tseratar da waɗanda suke hana mummunan aiki. Wa akhadna allazina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun, waɗanda suke zalunci muka kama su da azaba, mummunar azaba, munguwar azaba, saboda fasikanci da suke yi. Falamma atau, da suke taurin kai amma nuhu anhu, game da abinda muka halaka hana su, kulna lahum, muka ce musu kunu qiradatan khasi'in, ku zama birrai kaskantattu. Sai Allah ya shafe halittarsu suka zama birarra, iya waɗannan masu su ɗin. Malamai sun yi bayani suka ce to su waye aka halakar? Wasu suka ce waɗanda aka halakar masu su da waɗanda ba su yi wa'azi ba, su ne Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su. Wanda aka tseratar masu wa'azi kaɗai. Mun gane ko? Wasu suka ce a'a, ba iya su bane, waɗanda ba sa wa'azin ma Allah ya tseratar da su, saboda ya nuna ba su aikata laifin ba, kuma sun kyamaci abin da aka aikata. kuma mafi karancin imani shine idan ba za ka iya kautar da shi da hannunka ba, kai da baki. Idan ba za ka iya da baki ba, ka kyamaci abin a zuciya. Waɗannan mutane me yake nuna mana? Sun kyamaci abin a cikin zuciyarsu, har sun san cewa duk wanda yake aikata wannan abin Allah zai halakar da shi ko kuma ya masa azaba. Har ma kaman sun fusata ne fa, sun ga masu azina cewa kuna ɓata lokacinku, da Allah ku rabu da su, ku je ku yi wani abu na gabanku, kawai ku kyale su. Mun gane ko? Akwai lokacin da idan ranka ya ɓaci ana saɓan Allah, in ka ga ana wa'azi sai kai ƙoƙari ka hana mai wa'azi bi, ba dan wai hana shi wa'azi ba, a dan ranka ya ɓaci akan saɓan Allah da ake. Kenan sai aka ce waɗannan su ma Allah bai halakar da su ba, saboda ransu ya ɓaci sun nuna ɓacin ransu da damuwarsu akan ana saɓan Allah subhanahu wa ta'ala. Shi kuma amri bil ma'ruf fardu kifaya ne. Idan aka samu waɗansu suka tashi suna wa'azi, to ba dole kowa sai ya zo ya wa'azi ba. Mun gane ko? Ba kowa sai ya wa'azi ba, amma ana buƙata a ce duk an yi musharaka a wa'azin. Idan baka zo kai wa'azi ba, akwai hanyar da za ka taimaka a yi wa'azin. Mun gane ko? Ta hanyar ƙarfafawa da nasiha da ba da haƙuri a masu wa'azi. Ana cewa ku ci gaba da haƙuri a dage. Mun gane ko? Ku ci gaba da wa'azi, kar a gaji, a taimaka da kuɗi, da waye, da sauransu. Wannan abu ne wanda ya dace, amma kowa ya fice wa'azi fardu kifaya ne. Idan zai iya yiwuwa kowa ya yi ɗin alhamdulillahi, amma idan ba zai iya yiwuwa ba, in har akwai masu wa'azi to shikenan. Mun fahimci wannan ko? A ya zo a cikin hadisi, manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa lalle mutane idan suka aikata saɓan Allah, ba a samu wanda zai hana su daga wannan saɓan Allah ba, to an kusa a maye su da azaba, a game su da azaba, da masu saɓan da marasa saɓan. Da haka abinda ba a so a zauna a yi shiru, ana ɓarna, ana saɓa ma Allah maɗaukakin sarki, kuma a yi shiru ba a cewa komai. Dole a san masu wa'azi. In aka san masu wa'azi, to waɗanda ba sa wa'azin kuma ba su aikata saɓan Allah ba, to su alhamdulillahi, mun gane ko? Su ma an cece su. Da haka kenan malamai masu wa'azi suna taimakon waɗanda ba sa wa'azi. Mun gane ko? Ba ƙaramin taimako suke musu ba, ba dan wa'azinsu ba, da duk sai a haɗa sai a yi hukuma a mutane. Wannan yana daga cikin muhimmancin malamai. Dole malamai a ɗauke su da muhimmanci, a girmama su, a ba su matsayinsu, saboda sun ɗauke wani nauyi akan sauran mutane waɗanda su ba malamai masu yin wa'azi ba. Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa izza azana rabbukum
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ.
نعم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ كَتِنَا يَيِنْدَ أُبَنْجِذِنْكَ يَشِيلَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ أَلَّا ذِي تُورُوا مُسُو ila yawmil qiyama, tun daga wancan lokaci har zuwa tashin alkiyama, Allah zai na aiko musu man yasumuhum su'al azab, wanda zai na ɗanɗana musu azaba. Allah zai ta turo musu wanda zai zo ya ɗanɗana musu azaba har zuwa tashin alkiyama. Allah ba zai bar su zauna lafiya ba. Inna rabbaka lasari'ul iqab, lallai ubangijinka mai gaggawar uquba ne. Wa innahu laghafurur rahim, kuma lallai ubangijinka mai gafara ne, ubangijinka mai jinƙai ne. A faɗin Allah maɗaukakin sarki, lai ba a sanna alaihim, zai aiko musu, wato a Yahudawa, har zuwa tashin alkiyama, saboda saɓon Allah da suke da saɓa wato dokokin Allah da umarnin Allah da wato dabara da suke akan haramun da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu. To Allah zai tatturo musu wanda zai na ɗanɗana musu azaba har zuwa tashin alkiyama. Malamai sun kirgo waɗanda aka yi ta turo musu a Yahudawa daga ciki wanda suka ɗanɗana musu azaba, aka ce akwai shi kansa annabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya ɗanɗana musu azaba, ya sanya musu biyan haraji. Wannan kenan tun daga zamanin annabi Musa. Daga nan Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu sarakuna na Yunan da kalanda da ina ne kilda kai da sauran wasu garuruka da kiristoci su ma sun dandana ma Yahudawa azaba irin su Bukhti Nasar yazo shi ma ya dandana ma Yahudawa azaba da makamantansu har Allah madaukakin sarki ya kai mu zuwa lokacin manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi manzon Allah shi ma yazo ya dandana musu azaba aka kore su a cikin garin Madina a sannan bayan an kore su a Madina aka sanya musu haraji a waɗanda ba su bar garin Madina ba wannan duk yana daga cikin azaba da Allah madaukakin sarki yake dandana ma Yahudawa har ya kai ga zuwa yanzu Allah madaukakin sarki yakan aiko wanda zai ci gaba da dandana azaba a waɗannan Yahudawa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ci gaba da dandana musu azaba Allah madaukakin sarki kare musu su zauna lafiya inna rabbaka lasari'ul iqab lalle ubangijinka mai gaggawan ukuba ne ga wanda ya saba masa tun anan giran duniya Allah zai ukuba a mutum idan ya saba masa gashi Allah yana musu ukuba amma sai Allah ya sake fadaitar da su sai ce wa innahu laghafurur rahim kamar yadda Allah ya ce wa in uttun udna zamu muku azaba in kuka bari zamu bar ku in kuka dawo zamu dawo mun gane ko inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim ko fa tuba abbayyana take abu da take idan ba yahude ya tuba ya kyautata musuluncin sa Allah madaukakin sarki zai karbi tubar sa kuma zai karbi musuluncin sa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu Allah ya haskaka zuciyar wasu daga cikin su ya sa su zama makami ga musulmai wajen taimakawa a ƙara yakan masu taurin kai a cikin su Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu a zamu dakata anan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka yi kuskure na bayani Allah ya fahimtar da mu daidai muna roƙo Allah madaukakin sarki nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigen mu akan musulunci ya rayar da mu akan musulunci ya kace mu muna musulmai Allah ya tada mu tare da annabawa da siddiqai da mutanen ƙwarai da shahidai da mutanen ƙwarai Allah ya hada mu tare da su a gidan aljanna. Allah ya gafarta mana zunuban mu ya gafarta ma iyayen mu da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani. Duk Allah ya gafarta mana gabaki ɗaya mu. Allah ya dacar da mu da wannan dare na Lailatul Qadri wanda yau din nan daga faduwar rana mun shiga waɗannan kwanaki guda goma. Ana iya samun daren a yau. Ana iya samun sa ba a yau ba. Saboda manzon Allah ya ce kwanaki goma na ƙarshe. Kuma yau daga daren yau din nan za a fara rana tana faduwa shikenan daren raki goma sun shigo dan haka ƴan uwa mu ƙara dagewa da ibada mu ƙara ijtihadi mu zage sosai mu roki Allah madaukakin sarki mu yi bauta ma Allah da ikhlasi Allah madaukakin sarki zai taimake mu mu dace da wannan dare a dukkan bukatun mu roki Allah musamman zaman lafiya a wannan kafa ta mu mu roki Allah shugabanni na gari musamman a zaben da za a yi a gaba mu roki Allah mu roki Allah mu nace masa mu ce ya Allah ka ba mu shugabanni na gari waɗanda za su kawo mana gyara a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya wanda za su kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta Najeriya mu amsa mu miƙa bukatun mu zuwa ga Allah madaukakin sarki in Allah da Allah zai amsa mana bukatun mu Allah zai biya mana su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.